Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barka da yau ranar 19 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ga cikakken labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashingumel. A jiya Asabar ne jami'an jam'iyyar shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ta ZANU PF suka ce za su haɗu a yau Lahadi domin tattaunawa yadda za su tsige dan shugaban daga kan mulki. Wasu jami'ai biyu da suka sake sunansu sun faɗa wa kafar labarai ta Reuters cewa za su mayar da ƙoraren mataimakin shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa bakin aikinsa wanda shugaban Mugabe ya sallama a makon da ya gabata. Haka kuma sun ce za su sallama matar Mugabe wadda za ta gaje shi daga kan mukaminta na shugabar matan jam'iyyar ZANU PF. Daya daga cikin jami'an jam'iyyin biyu wanda ya tabbatar da taron da za su yi na yau Lahadin ya ce za su amince da kiran da wasu yankunan jam'iyyar tara suka yi na cewa shugaba Mugabe ya yi murabus da kan shugabancin ƙasa da na kuma shugabancin jam'iyya. Jim kaɗan bayan da majiyar ta bayyana shirin gudanar da taron, sai ga wata tawagar motocin fadar yayin da masu gabatar da ƙara ke ta ihu da gwalo, sai dai jami'an tsaro sun tabbatar da cewa Mugabe baya daga cikin tawagar. An shirya taron na yau Lahadi ne yayin da dubban 'yan kasar Zimbabwe suka hau titina a birnin Harare da sauran biranen a kasar a jiya Asabar suna zanga-zangar da kuma kira ga Mugabe ya yi murabus. Sa'ad Al-Hariri, wanda ya yi murabus daga mukaminsa na Firaministan Lebanon a farkon watan nan, ya ce ranar Laraba zai koma kasarsa ya yi bayanin dalilin da ya sa ya sanarwa ajiye aiki ta bazata a kasar Saudiya. A jiya Asabar ne Hariri ya tattauna a Elis fadar gwamnatin Faransa da shugaba Emmanuel Macron, wanda ya yi tayin taimakawa Hariri wajen shawo kan rikicin siyasar ƙasar Lebanon. Hariri ya ce, kamar yadda kuka sani, na yi murabus kuma zan yi magana kan wannan batu a can Lebanon. Ya ƙara da cewa zai halarci bikin ranar 'yancin kai na ranar Laraba. A farkon watan nan ne aka nuna Firaministan ɗin Lebanon Hariri a gidan talabijin ɗin Saudiya yana shela ajiye aikinsa a matsayin na Firaminista, al'amarin da ya kawo fargaba da rashin tabbas. A cewar shugaban ƙasar Faransa Macron, sun karɓi baƙuncin Hariri a matsayin Firaministan Lebanon bayan da ƙasarsa ta ƙi amincewa da murabus ɗin nasa a hukumance. To, ana shirin labaran duniya ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Ukraine sun kama wani mutum wanda ake zargin yana da hannu a kisan ɗan jarida Paul Kilevnov, editan mujallar Pops Magazine wadda ake bugawa a harshen Rasha. A wata sanarwa da aka fitar jiya Asabar, jami'an tsaron Ukraine sun ce sun cafke wani mutumin Rasha da ake zargi, wanda kuma ana nemansa kan wasu laifukan kisa. An kuma kama mutumin a birnin Kyiv, sai dai ba a bayyana sunan mutumin ba. Marigayi Kilevnov yana aiki ne a matsayin babban editan mujallar Pops a lokacin da aka harbe shi a wajen ofishinsa da ke Moscow ranar 9 ga watan Yulin shekara ta 2004. Ya ji ciwo mai tsanani wanda ba da jimawa ba ya mutu a asibiti. Jami'an ƙungiyar dakarun Siriya na SDF da Amurka ke mara a baya sun ƙaryata zargin cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar IS ta barin dubban mayakan ISIS fice daga Raqqa, wacce suka ɗauka a matsayin headquarter da ke arewacin Siriya. Ranar Lahadi ne BBC ta fitar da rahoton cewa ta bankaɗo wasu bayanan yarjejeniya tsakanin dakarun Siriya ta SDF da ƙungiyar ISIS, tare da amincewar gamayyar rundunar sojin da Amurka ke jagoranta, don barin dubban mayakan ISIS da iyalansu ficewa daga Raqqa da a baya suke da ƙarfi. rahoton ya yi da awacewar jijin ya zata bari a kwashe mutane kusan 4000 ciki har da ɗaruruwan mayakan ISIS ta hanyar amfani da manyan motoci wanda za su bi ta yankin iyakar gabashin Syria inda kuma za su bazu kan iyakar Syria da kuma wasu sassa na kasar Turkiya. Lokacin da yake tattauna da muryar Amurka, mai magana da yawun rundunar Amurka da ke mara dakarun Syria baya Mustafa Bali ya bayyana wannan magana a matsayin kuskuren bayani na kokarin da shugabannin al'ummomin yankin ke yi na bada hanyar tserewa ga fararen hula a yakin da wadanda yaki ya ritsa da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da ma saurara da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka jihar Sokoto ne inda aka yi zaben cike gurbi na dan majalisar wakilai wanda idan masu are na biye da mu a satin ta gabata mun dan gutsuro muku kadan daga cikin wannan batu yau kuma za mu kawo muku cikakken abin da ya wakana domin ku an yi zaben kuma wani dan taliki mai suna Muhammad Sadiq Abubakar wanda ya zargi jami'iyarsa ta APC da masa rashin gaskiya tun daga zaben Shara Fage ya ce an yi amfani da madafan iko domin take masa haƙƙi to sai dai commissioner shari'a na jihar Sokoto barista Suleiman Usman wanda a yankin da ya fito ne aka gudanar da wannan zaben shi kuma ya ce Muhammad Sadiq ya shara ta domin bayan kammala zaben har yayi mubai'a ga wanda ya yi nasara da farko dai ga tattaunawa shi Muhammad Sadiq Abubakar da wakiliyar mu ta Abuja wato Madina Dauda
abin kunya ne a ji mutanen Najeriya su san abin da ya faru a wannan zaben namu Hajiya ina ga ya miki abin da na gani sai Allah masu shi aka turo wakilan zabe daga National Headquarter Party wanda yake aka sa shugaba Senator Bassey da wani Chief Leo su biyar ne da suna committee da su zo su yi screening su yi zabe ina tabbatar miki tun daga wadan screening da na ga yanda aka yi na shigo za a fara da ni na duba na ga yan screening committee da suka zo Abuja na duba hannuna dama sai na ga political appointing din gwamna wani attorney general na Sokoto sai na ce to ai wannan setting din indai ana so ai gaskiya ba abin da yasa ya kawo political appointing din gwamna ya zauna akan affairs na party saboda shi ba wani abu bane na party political appointing din gwamna ne don haka duk interest din da zai ko zai fada ko zai a wajen interest din da shi mai gidansa yake so ne
mai gidansa ba gwamna mai ci yanzu
Aminu Tambol so an committee sun zauna yanda kike ga na sha tambaya daga nan tambaya me ya gudunmuwa na party me nayi da sauransu haka har da sunana na kwarai sunana Abubakar Sadiq da sauransu suka dai ta mun tambayoyi sai bayan an gama kuma alhamdulillah da suka tambaye ni kuma duk tambayan da suka yi mana ba su ansa suka fahimci eh ni mutun nake mai aqida ta kwarai mu committee ina ga miki suka bani over 67% cewa nayi clearance suka kira ni bayan an gama suka ce man to shi sanata din yana nan yanzu su biyar ne suka ce to su abun ya ba su mamaki ya za a yi a ce sun zo akan screening amma political appointing din gwamna abun mamaki su zo su ce musu cewa wai gwamna ya ce da su da party officials sun ce duk yanda za a yi a tabbatar da an yi disqualifying dina
ni ban taba gane shi wala
gwamnan Sokoto Aminu Tambol haka suka ce kuma ai suna nan da rayuwarsu bayan da za a yi sanata basi da shi da yan committee din su guda biyar su zauna su yi musu ƙarya kuma duk abin da muka yi da su kuma ina da shi on tape sun gaya min cewa gashi duk abin da zan ina yi da hujja kuma ina yi da evidence so suka gaya min suka ce amma su sun gaya min wannan committee da kuma party namu na APC Sokoto ba za su yi disqualifying dina ba saboda akan wani dalili za su yi disqualifying dina su ba ibirin da za su yi disqualifying dina in har su gwamna yana da interest ko shiwa mako ba su sai za ta kara wannan wani abu ne na daban amma ba wanda zai amfani da su ni dan party ne a ce za a cuta mun za a danne ni za a binna ina saboda interest na wasu mutane ba sa son Abubakar Sadiq suna son kannan su da ƴan uwansu su zo majalisa
to yanzu ka tsaya zabe ko baka tsaya zabe ba
da aka yi primary election bayan an wuce screening dina haka je kware za a yi mana primary election aje a Madina an kin san abin da ya faru a lokacin duka delegate din da yake wa mako an kira shi a wa mako an ce masa duk wanda ya zabi Abubakar Sadiq in ci ma'aikacin gwamnati ne za a kore shi daga aiki in shi dan party ne yana da wani executive office ko chairman ko vice chairman ko secretary na party na local government in shi za a kore shi
kana da tabbacin wannan
ina da tabbacin wannan saboda duk suna nan delegate din waɗanda suke tare da ni waɗanda suka zo suna gaya mu kuma duk lokacin da suka zo suna gaya mana abin ina da shi a recorded duk har su ciwa mun har waɗanda suke cikin gwamo court sun zo sun same ni kuma ina da shaida ina da evidence ina da recording conversation dina ina da video da suka zo gida na muka zauna suka ce mun ga abin da aka ce su yi sannan babban kuma abin da ya sa na yadda aka dauko delegate din kware gaba ɗayan su aka tara su a Abuja Road guest house na sarkin musulmi abun kunya ne sarkin musulmi dai ba dan siyasa bane kuma na tabbatar da abin da aka sarkin musulmi ya sani ba don in sarkin musulmi ya sani ba inda za a yadda ai masa haka a guest house din sarkin musulmi sarkin fadan sarkin musulmi ana ce masa da suna wani Kabiru Tashida shi ya kira delegate din duka gaba ɗaya da esco na party da suke kwari shi ma ya gaya musu cewa gwamna ya ce masa candidate din gwamnati za a yi kada a zabi Abubakar Sadiq ina da shi
shinewa
shine sarkin fadan ko sarkin musulmi Alhaji Kabiru Tafida shi ba dan siyasa bane ban san
amma yanzu shi aka zaba
a shi ya zo kaman a matsayinsa na elder ne na kwari shi ma dan kwari ne mazaban mu ɗaya da shi sabon birnin gidan Karma to shine sarkin fadan sarkin musulmi shi ya zo ya tara delegate Abuja House da naga to alhamdulillah delegate din duka mutane na ne ko an tura sa su ko ba a son su ne ina ga miki suka samu min video suka yi recording din shi yana fadan abin da yake fada ina da video din ina da shi gashi yana magana gashi commissioner na local government na Sokoto ya zo tare da shi amma shi wancan commissioner local government bai ce komai ba ina da video
to sai dai domin ji daga bakin mahukuntar ta jihar Sokoto wadanda shi wannan bawan Allah ya ce an yi amfani da su wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da commissioner shari'a kamar yadda na faɗa muku da farko shi ma ga abin da ya shaida wa Murtala Faruk Sanyinna
to na farko dai zaben da aka yi na share fage da kuma zabe na gama gari na cika gurbi na dan majalisa mai wakiltar wannan yanki na kwarewa muku a majalisar tarayya an yi shi a bisa gaskiya da adalci a jam'iyyarmu mai adalci mai farin jini ta APC ta ba dukkan 'yan takararta dama su shiga zaɓe na fidda wani kuma shi mai ƙorafi an ba shi dama babu wanda ya dakatar da shi ko ya soke shi daga tsaya takara kuma ya tsaya takara an yi zaɓe an kada shi ya yi jawabi na goyon baya ga wanda aka zaba Honorable Abdullahi Muhammad Kalambayin kuma ya yi alkawalin zai ba da gudunmuwar shi da goyon baya domin ya ga cewa ya ci zabi bayan an gama ya jawabi da kuma yadda da kaddara na cewa ya fadi sai muka samu labarin cewa ya koma jam'iyyar PDP yana neman a tsaye da shi dan takara to a jam'iyyar bai samu kuma nasara ba can ma suka tsaye da Aminu Bello kure a matsayin dan takararsu kuma zaben gama gari da aka yi an riga an gama shi don haka akwai mamaki a ce bayan ya nemi tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar an ba shi dama ya faɗi ya amince da zaɓe da alƙawalin ba da goyon baya mazai ne na ɗan jam'iyyar daga baya kuma ya saba alkawali ya tafi jam'iyyar PDP ta tsaye da shi ya dawo yana korafi
ɗaya daga cikin korafin da ya yi tun farko shine cewa kai wanda yake baka cikin kwamitin da ita uwar jam'iyyar ta ƙasa ta turo domin tantancewa wato domin tunkarar zaɓen fitar da gwani amma sai ya ganga kuma yana ganin kamar kun takarawa sosai wurin ganin cewa bai yi nasara ba
a matsayina na ɗan jam'iyyar da aka turo kwamiti na screening mun tarbe kwamiti muka kai soraren da ya kamata su yi aiki muka kuma hada su da mutanen jami'a da za su taimaka musu wajen ta yadda aikin su ina son kasancewa wannan zaben da aka yi an yi shi ne a yankin da a cikin mazabata domin ita kanta mazaba dan majalisa ta Kwarewa muku mazabata ce don ni na fito daga karamin hukumar mulki ta Kwari na ga ba zai yi ayi al'amura na siyasa na irin wannan mataki ba a karamin hukuma ta ya kasance ban je ba amma ni ban cikin committee da suka yi mai screening ya faɗi sunan committee da suka yi screening daga Abuja suka zo kuma sun yi screening kuma ba su soke shi ba ba wani abu da suka yi wanda ya hana mai tsaya takara ya tsaya takara to kaga magana ya korafin cewa da screening hana shi tsaya takara kaga ba gaskiya bane tunda ya tsaya takara ya yi zabi ya faɗi
amma ya korafin cewa da aka tafi wurin wannan zabe na fidda gwani din akwai yace wasu wurare da aka yi zabi har so biyu wasu delegate kuma ba ma delegate bane kuma an ba delegate kudi an ce kada su zabi kowa ko kuma wasu su ma an ba su tsoro kamar yadda ya faɗa cewa kada su zabi kowa sai dai dan takarar da wato gwamnati take goyon baya
to wannan ba gaskiya bane domin zaben da aka yi gaba ne jama'a aka yi akwai jami'an tsaro akwai kuma jami'an hukumar zabe da suka zo suka dubi yadda aka tafiyar da wannan zabe akwai yan jarida kuma kamar yadda ya faɗa akwai bidiyo na wannan zabe inda akai zabe aka kira kowa cikin delegate ba ɗaya bayan ɗaya suka jefa ƙuri'a bayanan jama'a aka karanta sakamako kuma yayyade da an kada shi ya alƙawarin zai ba da goyon baya na haka wannan korafin banza ne yake yi babu magana gaskiya ciki APC ba ta da barazana da zai sa hatta ce sai ta yi barazana ga wasu ma'aikata domin ta ci zabe primary election babu magana ma'aikacin gwamnati ya shigo ciki saboda zabe ne na cikin gida sai ka zama dan takara ga zaben fidda gwani an hidda kai a matsayin gwanin jam'iyya sannan za ka kara da sauran jami'u don haka ba ma wata rawa da wani ma'aikaci ka taka ta ko ya je jefa ƙuri'a ko kai ya jefa ƙuri'a
to ma saware yau kuma an ce nan to ma saware yau nan kuma shirin zai diga aya yanzu Amadu wakilan namu wato Madina Dauda da Murtala Faruk Sanyina da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A makon da ya gabata ne muryar Amurka ta fara nuna tsararren shirin nan mai taken tattaki daga bakaraki da na Boko Haram a Najeriya, shirin da ke nuna mummunan rakidar kungiyar da irin illolinta. A baya-bayan nan an nuna bidon ne a jihar Yobe, inda wakilin mu Hassan Maina Kaina ya hada mana rahoto na musamman kan yadda mutane suka kalli wannan bidiyo.
Yadda aka fara nuna faifan bidiyo mai take tattaki daga bakar akida wanda gidan rediyon muryar Amurka ya tsara za a dai nuna wannan faifan bidiyo a jihohi 10 na arewacin Najeriya da wasu manyan birane biyu a jamhuriyar Nijar muryar Amurka ta zabi Borno da Yobe daga cikin jihohi 10 na arewacin Najeriya don fara nuna wannan faifai jim kadan bayan kammala nuna faifan bidiyon a jihar Yobe gwamna Ibrahim Gaidam ya tuno yadda rikicin Boko Haram ya samo tun farko
wana abin da ya shafi Boko Haram an fara ta ne a nan a shekaran 2011 a November ana aka fara gaskiyar magana muna jin a Borno to sai a November 2011 yaran na suka shigo wato Boko Haram suka shigo cikin damatu farkon shigowar su kenan ba mu taba sadawa da su ba mutanen ba san Boko Haram ba labari muke ji 2011 suka shigo suka yi barna sosai suka kashe mutane wajen 87 suka yi kone-kone su police station da kuma wajen zaman sojoji da sauransu
suka tafi.
To a lokacin wato da yake ba mu da sojojin a kasa kuma police da suke cikin ma da yake saboda Boko Haram sun zo a shirye da manya-manya makamansu, kowane police ya gudu ya bar cikin garin nan ba kowa, an kashe an yi barna sosai. Daga nan ne muka fara samun problem. Daga nan lokacin mutanen da suke cikin gari yawanci da yake suna jin abubuwan da suke faruwa a Maiduguri da sauran wurare da su Chibok-Chibok area nan da sauransu, mutane da yawa sun taura sun bar garin nan saboda dai yanayin abin da yake faruwa, kar su zo su kashe su. Bayan haka din ma an yi kwane-kwane da yawa a wurare da yawa kamar su Goneri, Gujuba, su Guniyadi, su Gulani, su Bara. A takaice dai Boko Haram cikin abubuwan da suke yi sun karba mana local gamon guda biyu, Gulani da kuma Gujuba local gamon, an kwato su. Amma kwato an da aka yi sai da wannan gwamnatin na President Muhammadu Buhari ta shigo, kuma yanzu alhamdulillahi IDPs mutanen da dai suka bar garurrukan su suka shigo aka ajiye su a camp. Dama yawan IDPs da muka karba mu 300 ne, yanzu da nake gaya maka 1,000 kai kaɗan ne a famfam mare nan. Su ɗin ma dai wuraren su har yanzu dai da yake jeji ne ƙauye ne kusa da Zambiza, suna tsoro su je su zauna a wajen. To suna nan dai har yakacin lokacin da za a samu saukin abubuwa sai su koma garin kansu. Amma duka IDPs namu wanda suka zo daga Gujuba, daga Bulaga, duk sun koma gidajensu.
Kantomin hukumar gidan rediyo da talabijin na jihar Borno, wato BRTV, Babakura Abbajato na daga cikin waɗanda suka kalli faifan bidiyon a Maiduguri.
In an ga wannan bidiyo din, duk wani wanda bai taba gani ba ko bai taba jin labarin Boko Haram ba zai san cewa lalle ne mutane sun wahala, faifai ne wanda ya bada mamaki matuka. Daga mafari har zuwa ƙarshen wannan bidiyo din, ni dai ban ga wani abu wanda dai bai faru ba. Ba abinda mu za mu ce illa mu yi godiya ga Voice of America. Tun mafari zuwa yanzu ba irin taimakon da Voice of America ba su yi mana ba. Wannan labarin a Maiduguri ne ta fara, amma kuma ta sallaka Maiduguri, ta shiga wasu lunguna daban-daban na jihar Arewa su gabas, ta ma kai Central Nigeria. Duk wannan labaran ba a manta da su ba. Har irin zaune-zaune da ake yi na Bring Back Our Girls wanda aka yi a Unity Square Abuja, da kuma kaga an yi mafitar sosai ita Buki Shoni Bare, kaga dole ne an ce yabon goni wajibi ne. To ga BOA kuma ta zo da nata taimakon, wato wannan storyline din nan zai sa sauran duniya su san irin wahalan da aka sha, kuma na tabbata kuma na imani cewa za su taimaka wajen gina Arewa musu.
Ga abinda kwamishinan watsa labarai na jihar Borno, Dr. Muhammad Bulama, ke cewa.
Wannan faifan bidiyo abu ne mai muhimmanci sosai wanda zai dinga tunasar mana ma duniya gaba daya wanda ma ba su sani ba abinda al'umman jihar Borno musamman da kuma na Arewa masu gabas na Najeriya suka shiga kuncin da muka shiga a shekaru 8 nan, abubuwan bala'in da muka gani. Mu da kanmu da muka gani ya ba mu tosai sosai, balle ma wanda bai taba gani wannan abun ba ya gani zai ga abun da mutane suka gani. Saboda haka ina yabawa Hausa Service na Voice of America VOA, mu ma da aka ba mu wayannan insha Allah za mu yadar da shi duniya su gani. Shi an gaya mana akan cewa wannan film din an gan shi a Washington DC da kuma a London.
Kakin gwamnatin jihar Yobe, Alhaji Abdullahi Bego, da ya kalli faifan bidiyon a tsanake, ya nemi a canza salon yadda ake bayar da rahotannin da suka shafi Arewa maso gabashin Najeriya.
Kafin 2009 da Boko Haram suka zo, akwai wani narrative, wato yadda ake faɗan labari a jaridu da kafafen watsa labarai wanda ya shafi Northeast, Borno, Yobe, Adamawa, Bauchi da sauransu. Sai Boko Haram ta zo mana daga 2009 a nan Yobe kuma daga 2011 har zuwa yanzu. Kowa ya sani akwai saura musamman a yaren Borno wajen dakile Boko Haram gaba daya, amma alhamdulillah an yi nasara gagaruma, kuma muna da yakini cewa Boko Haram kusan ta kusa tafiya. So ni shawaran da zan ba kafafen watsa labarai shine ya kamata narrative din kuma ya sake canjawa. Mun yi shekara 8 muna cikin wahala. Kullin in kai googling state notice sai kaga story din da zai fito shine an kashe kaza, an yi bom kaza. To me yasa mu kafafan watsa labarai yanzu da kanmu da kuma taimakon kafafan watsa labarai da ake sauraron su kamar Voice of America, me yasa ba za mu canja tunanin ya koma akan kokarin da ake yi wajen farfadowa daga wahalan da aka shiga na shekara 8 ba? Yanzu wani abu yana faruwa. Abin da ke faruwa shine peace yana dawowa. Ana gine-ginen makarantu, ana gyara su, ana gine-ginen hanyoyi, ana gyara su, ana gine-ginen su bai a tafi asibiti, ana gyarawa. To ni shawara nake ba shi, ya kamata narrative din ya canja. Ya kamata a taimaka mana yanzu mutanen duniya kuma su gane cewa yanzu muna farfadowa sosai daga wannan matsala ta Boko Haram. Abubuwan ma da ake yi yanzu wasu ma sun fi katin Boko Haram. Mu anan yobi misali yanzu irin kwaltoci da aka yi da makarantu da gyara da sauransu, wasu kwata-kwata ba a yi ba kafin Boko Haram ya zo a 2011.
Baba Malam Wali da ke zama sakataren gwamnatin jihar Yobe da ya kalli irin barnar da tarzumar Boko Haram ta haddasa ya ce a halin yanzu su a jihar Yobe suna nan suna farfadowa cikin gaugawa.
Mun ga dai wannan bidiyo akan abin da ya faru na Boko Haram wanda mu da muke nan gurin duk mun san shi, mun ji shi, kuma mun san abubuwan da ya faru a cikin kasar nan. A shekarun da ya faru tun 2011 babu abin da bamu gani ba. An sa mana kafiyu, mun yi kwana uku a gida bamu fita ba, an kakashe mutane da yawa a nan garin. Kuma yanzu gwamnati ta dauki hanyoyi, yanzu muna bada karfi ta hanyar makarantu, yanzu an bude gonaki da yawa, ana taimakawa ta wayannan hanyoyi din. Saboda haka ni abin da zan kirawo masu wannan bidiyo din bayan shekara daya su zo su duba kuma menene aka zo aka yi na yi wayannan abubuwan da aka yi cigaba daga inda aka tsaya zuwa yanzu.
Da yake sharhi akan wannan faifan bidiyo, shugaban tashar talabijin na YTV a Damaturu Alhaji Musa Galadima ya ji hankali akan yadda aka tsara shi wannan faifai.
Inda nayi ta dubawa shine kafin karshen wannan shiri za a nuno mana kokari da wayannan gwamnatoci na wayannan jihohi suka rika yi ne, musamman gwamnatin jihar Yobe, Borno da Adamawa, wajen zaunar da su yan gudun hijira da irin yadda irin matakai aka dauka na inganta rayuwarsu kafin a zo wannan shiri. Ya kamata da sun capture wannan aspect na wannan documentary din.
Nan take managing editor na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto ya maida martani.
Kamar yadda na fara bayani dazu, in kace zaka zauna kai labarin Boko Haram, kai sun ma guda daya ka kaucin komai da komai da ya faru a cikin wannan al'amari da aka shekarun nan ana fama, yana da waya kware da gaske. Amma na yarda da shawaranka cewa kamata a zo a ci gaba kuma a nuna wasu fannoni da yake wannan shine na farko. Ana so a fara da walhalin da mutane suka sha tukuna. Ai labarin Boko Haram kan ya gama duniya kwarai da gaske. Amma wannan irin dama ko musamman kai da kake harkar talabijin, zaka so ka ga visuals ko kuma sifofi da hotuna na ainihin abubuwan da aka yi zuwa yanzu. Kuma gaskiya ne na tabbata cewa an yi abubuwa da yawa kafin a kawo nan da kuma bayan an wuce nan din. Ah, yanzu da muke zuwa nan da Maturu, ai da an ce hanyar ma ba ta biyuwa. Yau ba ka ma sani abin da ke faruwa a wurin. Tas muka biyo dawa ɗaya daga Maiduguri zuwa nan lafiya kalau. To a kaga da ba a yi ayyuka ba da hakan ba ta samu ba. To insha Allah ina ji wakilin mu da Amurka za ta yi tunani irin wannan na cewa su zo ko a Maiduguri an gaya wannan haka. To kaga sai a dawo su kuma sai a bi su. To na tabbata wataƙila Allah ya da wannan ba shi ne karo na ƙarshe da za a yi wannan abin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Damaturu, Nigeria.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.